الحمد لله وكفى وصلوات الله وسلامه على عبده المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أهل الوفا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم لتنين شاترة لرمضان هجرة تدهود داري هدود أربعين دهود دايداي دقوما دواتا هدود شكرة تدهود دائشنون دأوكو زامة شكا بدأ تفسيري السورة سبعي دقا آية تقوم شاشدة إن شاء الله. Allah madaukaki ya fara wannan sura da misali na godiyar iyalan Annabi Dawud alayhi salam. Abinda karatunmu na yau ke dauke da bayaninsa shine butulcin iyalan Saba'i. Kaga Allah ya bada misalin godiyar Annabi Dawud da iyalinsa. Sai kawo misalin butulcin iyalan Saba'i. Ya ce laqad kana li Saba'i ibn Hajar a littafin Fathul Bari. Wannan bayanin yana mujallar na 8 shafi na 411 ya ce hadhihi sura sumiyat bi qawlihi, wannan sura ta dalilin wannan aya ta samu sunanta. Wato shi yasa kaji ana kiranta suratu Saba'i saboda wannan aya, ta dalilin wannan aya saboda cewar Allah laqad kana li Saba'in fi maskanihim aya. Allah madaukaki ya ce lallai aya ta kasance game da mazaunin Saba'i, wato an samu aya dangane da wurin zaman mutanen Saba'i. Idan aka ce maskanihim, wannan kira'a guda ce, ko a ce masakinihim, wato mazaunansu, mazaunansu. Ta dalilin wannan ayar Allah madaukaki ya yi mai ita wannan sura na sura suna suratu Saba'i saboda labarin Saba'i. Kuma an samu hadisi daga Annabi Muhammad, hadisin Farwa bin Musaykin al-Muradi, Farwa bin Musaykin al-Muradi wani sahabin manzon Allah ne, kuma yana daga cikin manyan mutane tun a zamanin jahiliya kafin ya musulunta. Kuma Allah ya masa tsawon rai har zuwa zamanin Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ya naɗa shi gwamna, babban mutum ne, Allah ya ƙara masa yarda. Mutumin Yaman ne, ya ba da labari ya ce ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, na tashi daga ƙasarmu na je wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Da ya zo Madina ya samu Annabi sai ya ce masa ya Rasulallah inna Saba'a qaumun kana lahum izzun fil jahiliya, iyalan Saba'i mutane ne waɗanda suke da girma, suna da daraja tun a zamanin jahiliya, iyalan Saba'i. Wa inni akhsha an yartaddu fa uqatiluhum, yana neman izinin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idan ya koma kasar Yaman, shin idan mutane suka waɗanda suka karɓi addini daga baya suka yi daina iya yaƙansu, to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma umirtu fihim bi shay'in, Allah bai yi min umarni game da mutanen Yaman ba. Yana cewa ya rasulallah ala uqatilu man adbara min qaumi biman aqbala minhum, ya rasulallah ina da damar in yaki waɗanda suka juya baya, waɗanda suka ƙi karɓan addinin musulunci da waɗanda kuma suka yi ridda, ina da damar in yaƙe su in haɗa kai da musulmai mu yaƙi waɗannan? Fa qala, sai manzon Allah ya ce na maka izini. A lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa izini, yana da damar ya yaƙe su, saboda haka sai ya bar garin Madina ya kama tafiyar shi, zai koma Yaman ya ci gaba da da'awa, yana kiran mutane zuwa ga addinin Allah. Kuma gashi ya samu izinin annabi akan waɗanda suka yi tawaye, yana iya yaƙansu. Fa'arsala fi asari, ya ce fa'akbara an ƙarfirtu, sai annabi ya yi tambaya ma fa'alal Qutayfi, manzon Allah ya ce ina labarin Farwa bin Musaykin, sai aka ba shi labari ya ce ai Farwa ya bar garin Madina ya samu hanyar Yaman tunda ya maka sallama. Fa'arsala fi asari, da sai annabi ya aika a nemo ni a dawo da ni, saboda haka Farwa yana cikin tafiya, sai ga ɗan saƙo ya ce fa'ursila fi asari fa raddani, wannan ɗan saƙo da ya zo ya same ni a hanyar Yaman ya ce min annabi yana buƙatar ganinka. Fa'ataituhu, sai na dawo Madina. Wa huwa fi nafarin min ashabihi, na tarar da annabi yana cikin jama'a, yana cikin sahabbai. Fa qala, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da na baka izini ka je ka yaƙi mutanen nan, ya ce eh. To sai annabi ya ce udul qauma, kai abinda za ka yi idan ka tafi Yaman, ka riƙa yin wa'azi ka kira mutane. Fa man aslama minhum faqbal minhu, wanda ya musulunta sai ka karɓi musuluncinsa. Wa man lam yuslim, wanda bai musulunta ba, fala ta'jal, to garɗe garajen komi a kansa. Hatta uhdisa ilayka, ka jira kar ka yaƙi kowa, kar ka kashe wani saboda addinin nan, har sai an aiko min. Idan aka aiko min, to zan ba ka amsa a lokacin. Donan take sai Allah ya saukar da wannan sura. Ashe kaga saukar ita wannan sura, suratu Saba'i, yana da sababi, ko da yake Allah bai kawo maganar a farkon suran ba, amma daga nan wannan shi yake nuna sababin saukar da ita wannan sura. Shi Farwa ya ce wa unzila fi saba'in ma unzila, nan take sai Allah ya saukar da suratu Saba'i. A lokacin da Allah ya saukar da wannan sura, annabi ya karanta laqad kana li saba'in fi maskanihim aya, annabi ya karanta wa sahabbai lallai akwai aya da ta kasance a mazaunin iyalan Saba'i, da aya ta sauko da annabi ya karanta wannan guri. Fa qala rajulun, sai wani mutum ya ce ya rasulallah wa ma saba'u, ya rasulallah menene saba'u, ardun aw imra'atun, shin sunan ƙasa ce ko ko sunan mata ne? A nan majalisin annabi wani yake tambayansa me ake nufi da saba'u, sunan mace ko sunan ƙasa? Kala, sai annabi ya ce laisa bi ardi, ba sunan ƙasa ba ne, wala imra'atin, kuma ba sunan mace ba ne, saba'i lakinnahu rajulun, mutum ne, ainihin saba'u mutum ne, daga cikin mutanen da wulida ولد أشرة من العرب يا هجيارة غومة ودن يا رغومة دك الأرباواني فتيامن منهم ستة النبي يسير شدة دكتشين ودن يا رن سكزونا كسر يمن كسر يمن شين النبي كان في دا تيامن منهم فتو أخذوا نهية اليمن وسكنوا فيها yaran su guda shida sun zauna a kasar Yaman wata sha'ama minhum arba'a amma yara hudu daga cikin goma din nan sai suka bar Yaman suka yi yankin Sham suka dawo yankin Syria suka yi arewa wato sun taho arewa wadancan yara guda shida sun zauna a yankin Yaman wadannan yara guda hudu fa kasadu jihatash Sham suka tafi nahiyar Sham to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirga su da kansa manzon Allah yace fa ammal ladina tasha'amu wadanda suka koma kasar Sham akwai lahmun akwai juzamun akwai gassan akwai amila sai annabi ya kirga su sai ce wa ammal ladina tayamanu amma wadanda suka zauna a kasar Yaman fa annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai al-asdu akwai al-ash'ariyuna al-ash'ariyuna kabila guda ne wato yaro guda daga cikin yaran saba'i wannan yaron ake ce mar ash'ar sunan sa ne to sai ya haifar da zuriya wannan zuriyar ita ce ake kira al-ash'ariyuna daga cikin su aka samu Abu Musa al-ash'ari kaga kabila ce mai zaman kanta manzon Allah sai ya ce akwai himyar akwai himyar kuma akwai mashijun akwai anmaru sannan akwai kinda waɗannan duka yara ne na shi saba'i waɗanda suke ƙasar Yaman kowane yaro sai haifar da kabila kowane yaro ya samu da kabila kuma duka kabilun nan kamar yadda manzon Allah ya faɗa na larabawa ne فقال رجل سيما وني متي ساكي تنبايا يا رسول الله ما انمار ومنين كما انمار قال سي النبي يجي الذين منهم خفا اي انمار سنن قبيله تي اكركشين wannan قبيله تا انمار اكا سامو قبيلار خفا دا كما بجيله اكا سامو wannan قبيله حديثنا هنا المسند ينا تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان كما ينا سنن ابي داود سنن الترمذي الا دي الامام ابو داود يا كاوشي اتكايتي اما الامام الترمذي يا كاوشي ده صوانسا كما رند muka karanta hadisin kuma ingantacce ne yana sahih al-tirmidhi hadisi na 3220 kuma ba ma hadisin shi wannan sahabi da ake kiransa Farwatu bin Musaykil ba Abdullah ibn Abbas shi ma ya ruwaito dalilin saukar da wannan sura ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Abbas yace inna rajulan sa'ala an-nabiyya wani mutum ya tambayi annabi a lokacin da Allah ya saukar da sura yace an saba'in ما هو رجل ام امراه ام ارض وانما تيتم بها النبي يا رسول الله شي سبعي دنا سنن متن ne ko mace ko kuma sunan kasa قال سي يتي بل هو رجل سنن متن ne ولد عشره يهيف يا رغوما فسكن اليمن منهم سته يا راشد daga cikin goman nan suka zauna suka yi zaman su a kasar Yaman وسكن الشام منهم اربعه اما يارا هدو daga cikin wadannan goma sai suka bar Yaman suka dawo yankin Sham fa ammal yaman yamaniyun yaran su wadannan suka zauna a Yaman din su ne mazhij kabila guda ne mazhij sannan da kinda da kuma al-asdu da al-ash'ariyuna wa anmarun da kuma himyar manzon Allah yace araban kulluha wadannan shidan gaba ɗayan su larabawa ne to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi ilimi abinda ya shafi asalin larabawa da tarihin su to bare kuma shi alqur'ani dama idan Allah ya saukar da shi ga annabi Allah yana saukar da ilimin wannan sura ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya ce masa thumma inna alaina bayanahu alqawarin Allah ne yayi bayanin alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah sai ya bayyana yara guda shida na sabai wadanda ke kasar Yaman manzon Allah ya ce araban kulluha dukkan su larabawa ne wa amma shamiyya yaran su hudu wadanda suka koma sham sune lahmun da jufamun da amila da gassar wadannan kabilu guda hudu to kuma kowace kabila ta dada hayayyafa aka samu su kabilu a karkashin ta saboda kai sa zaka ga a wata riwayar wannan hadisin zaka ga kabilun sun fi adadin hakan yanda manzon Allah ya faɗa saboda me saboda kowace kabila ta samar da wata kabila din wannan riwaya ta Abdullah ibn Abbas tana al-Musnad da kuma al-Mu'jam al-Kabir wadannan hadisai guda biyu da hadisin Abdullah ibn Abbas da kuma hadisin Farwatu bin Musaikin al-Muradi game da dalilin saukar suratu saba'i da ma'anar saba'i din al-Imam al-Hakim al-Litafi al-Mustadrak ya inganta hadisin ba kuma shi kadai ba al-Imam Tirmidhi shi ma ya inganta masana hadisi da yawa sun tabbatar da wannan abin gaskiya ne ya tabbata daga bakin manzon Allah to don haka idan ka dubi littafai da suke fassara kalmomin larabci kamar lisanul arab a mujallar na bakwai shafi na 99 ibnu manzuri ya ce saba'u ismu rajulin sunan mutum ne saba'u sunan mutum ne ya jima'u ammata ƙaba'ilil yaman in ji ibnu manzur ya ce shi wannan mutumin da ake kira saba'u shi ya haifar da duk wata ƙabilar larabawa da take yankin yaman duk wata ƙabilar larabawa a yankin yaman zuriyar wannan mutumin shi ake kira saba'u to amma yusrafu ala iradatil hayy kamar ta sashin magana wanda za a iya kawo shi a tsarin da zai iya nuna maka kamar ana nufin ƙabila ce sai a kawo saba'i da sunan ƙabila wakila kuma wasu za ka ga sun kawo shi da ismu balda sunan ƙasa saboda haka wasu na ajiye saba'i a matsayin sunan ƙasa wasu na ajiye saba'i a matsayin sunan ƙabila amma asali abin da ya tabbata daga bakin manzon Allah wato shine wato sunan wani mutum ne wannan mutumin shi ya samar da ƙabilun larabawa gaba ɗayansu waɗanda ke yankin yaman har ma wasu da suke yankin sham har ma wasu da suke yankin sham in ka dubi littafin ibnul asir shi kuma an nihayat fi garibul hadis yana cewa saba'u ismi madinati bilqisa binti sharazil sunan birnin ma ita sarauniyar saba'i wannan birninta shi ake kira saba'u to kamar yadda ibnu manzur ya faɗa ya ce asali sunan mutum ne to amma ta bayani sai kaga wasu malaman tarihi suna aje shi a matsayin sunan gari wasu kuma su aje a matsayin sunan ƙabila amma dai asalin saba'u mutum ne a in ka dubi suratu saba'i din ma yanda Allah madaukake ya bada labari ya nuna maka cewa sunan mutum ne kuma wannan yana umdatul qari sharhi sahih bukhari mujallal na 19 shafin 262 haka nan albidayatu wan nihaya na ibnu kasir littafin tarihi yana mujallal na 3 shafin 157 da Allah ya tashi bada labari a suratu saba'i sai ya fara kawo alu dauda iyalan annabi daud alaihi salam ya ba mu misali da iyalan annabi daud ta wajen godiyar ni'imar Allah da ya gama magana a kan misali mai kyau waɗanda Allah ya ba su ni'ima kuma sun gode mar Allah ka sa mu iya koyi da su to sai Allah ya kawo misalin iyalan saba'u kaga ashe mutum ne ga an ba da misali iyalan Dawudu to sai aka kawo misalin iyalan saba'u idan iyalan annabi Dawudu sun kasance masu godiya ga Allah to iyalan saba'u sun yi butulci ga Allah tabaraka wata'ala. Me ake cewa butulci? Rashin godiya. Me rashin godiyansu? Shi yasa Allah ya ce akwai aya tattare da rayuwarsu. Allah ya ce laqad kana fi maskanihim aya. Akwai aya, akwai abin lura game da mazaunin iyalan Saba'u, zuriyan Saba'u. Me yasa Allah madaukake ya ce akwai abin lura? Saboda duk mutumin da yake da imani idan ya sa lura ga abubuwa da suke aukuwa a duniya, to zai iya kare kansa. Don haka yasa Al-Qur'ani ya zo da misalai, saboda ta wannan misali zaka gane idan kai hali irin na wancan, to fa abin da ya same shi zai iya samun ka. Me ya faru game da su? Sai Allah ya ce jannatani an yaminin wa shimal. Iyalan Saba'u lokacin suna haɗe a wuri guda a ƙasar Yaman, lokacin zuriyar gaba ɗayanta tana ƙasar Yaman, tana wuri guda, kuma Allah ya musu albarka. Albarkan da Allah ya musu, sai ya ba su gonaki biyu ta dama, biyu ta hagu, saboda wurin nasu yana kwari, wuri ne wanda yake kwari. Sai zama gefen dama na wannan kwari akwai albarka, gefen hagu na wannan kwari akwai albarka. Akwai ma malaman tafsirin da suke ganin da Allah madaukaki ya ce jannatani an yaminin wa shimal, ba wai yana nufin hagu da daman kawai bane. Allah yana nufin ya wadata su da ni'ima. Garinsu akwai dausayi, akwai lambu, akwai fadama, mazaunin nasu. Shi yasa Allah ya ce maskanihim, mazaunin iyalan Saba'u, wato ya zama mazauni ne mai albarka ga wato gonaki ne dama da hagu. Shine sai Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum, ku ci daga arzikin Allah mahaliccinku, domin ikon Allah ne. In banda Allah babu mai iya samar da kogi a gari, babu mai iya tabbatar da dausayin wannan gurin, saboda haka ikon Allah ne. Shine Allah ya ce ku ci daga arzikin Allah, washkuru lahu, kuma kumar godiya, in ji Allah, ku masa godiya. Me yasa? Sai Allah ya ce baldatun tayyiba, ga ƙasa mai daɗin zama, wa rabbun gafurun, kuma ga Allah mai karɓan gafara. Kaga shikenan, baka da matsala. Ashe an nuna maka abin da zai iya tabbatar maka da ni'ima a duniya. Ba wai abin da yake tabbatar da ni'ima shine ana kar a saba ma Allah kawai ba, babban abu shine a nemi gafaran Allah, a yi ma Allah godiya, kuma a nemi gafaransa. To ko da kana laifi, Allah ba zai hallaka ka ba. Kana da ni'ima, kana ma Allah godiya. Ai, in ka lura ya ce kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, washkuru lahu, ku yi ma Allah godiya. Baldatun tayyiba wa rabbun gafur, Allah ya san dole za a saba mishi. Amma sai ya ce ƙasa mai daɗin zama, kuma Allahn mahaliccinku mai gudanar da waɗannan al'amura mai yawan gafara ne. Kaga inda za su gode ma Allah, su nemi gafaran Allah, shikenan al'amari ya ƙare. Allah madaukake ce haƙiƙa akwai aya tattare da wannan, wato laqad kana yuladu saba'in fi maskanihi, li walad saba'in fi maskanihim aya. Yaran Saba'u a lokacin da suna haɗa wannan guri, Allah ya ce to akwai abin lura game da su. Me yake karantar da mu? Wannan hujja ce tabbatacciya, wanda take nuna cewar idan mutum ya yi ma Allah godiya akan ni'ima, to koda yana saba ma Allah, Allah ba zai karɓe wannan ni'imar ba. Idan kana mar godiya, kana bauta mishi, kuma kana saba mishi da wannan ni'imar da ya baka, idan har kana bautansa, kana mar godiya, kuma kana Allah ka gafarta mai, to wallahi ba zai kwace ni'imar ba. Ba zai kwace ba. Ya san duk ɗan adam yana laifi, kuma duk mutumin da zai san yana laifi ya nemi gafaran Allah, to akwai alamar nan gaba zai bari. Saboda haka yasa Allah madaukaki yake gaya musu, kaga wannan umurni ya musu, kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu, ga ni'ima an baku, to ku ci ni'imar, ku yi ma Allah godiya, sannan kuma ku riƙa bautansa, don godiyar Allah ita ce a bauta mishi. idan kuna bautar Allah, kuna gode masa, kuna neman gafara, to ni'imar nan ba za ta rabu da ku ba. Don haka yasa Allah ya kawo kalmar Rabbu, Rabbun Gafur. Idan aka ce Rabbu, asali da Larabci, wannan ya zo ta bayanin al-Imam Hussein Abul Qasim Ar-Rajib Al-Asfahani a littafinsa Al-Mufradatu Gharib Al-Qur'an shafi 184. Yace Ar-Rabbu fil asli at-tarbiya, asali kalma ta Rabbu, asali ma'ananta reno, ma'ananta reno. Yanzu zaka ga bishiya ta girma, ai akwai wanda yake renonta. Zaka ga dan adam yana girma, ai akwai wanda yake renon shi. Shi yasa ake kiran Allah Rabbul Alamin, saboda Allah shine mai reno. Me ake nufi da reno? Insha'u shay'i halan fahalan. Allah yana halittan ka kadan kadan. Zaka ga da kana dan karami, kana girma, da baka da gemu, ka samu gemu, ana nan tafiya kuma sai furfura, ana nan sai ka duka. Akwai wani wanda ke kulawa da wannan abun, akwai wanda ke gudanar da wannan, shi ake kira Rabbu, shi ke canza halitta daga wannan yanayi zuwa wancan yanayi. Idan shuka ka yi, ai kwaya ce ta binne kai tafiyarka, to wannan kwayar za ta fito kaɗan tun ba ta da ƙarfi. Allah yana renonta har ta girma, har ta fitar da amfanin da ɗan adam zai ce rai. To don haka in ka dubi duniya karkab, babu wani mai rayuwa sai ta dalilin kulawar Allah. Shi yasa ake kiran Allah Rabbul Alamin, akan ce rabbahu wa rabbahu da Larabci, akan ce rabbahu, wala yuqalu ar-rabb mutlaqan illa lillahi ta'ala. Wannan bayanin al-Imam Ar-Rajib, yana cewa kalman ar-rabb da aliful lam bayyuwa a danganta ta ga kowa sai ga Allah madaukake shi kadai. Al-mutakallifu bi maslahatil mawjudati, duk wata halittar da ka ganta a doron kasa, waye dauki nauyin ta? Allah. Saboda haka abinda Allah yake nufi da Rabbu, Rabbun Gafur, da yake baldatun tayyiba wa Rabbun Gafur, ai yana nufin duk wata ni'imar da take garin nan, wannan ni'imar Allah shi yake gudanar da ita. Kuma haka ne, saboda haka idan ka ganka da lambu, ka ganka da gona, da shuke-shuke, da komi, Allah ke yi, ba kai ba ne. Don haka aka kawo kalmar Rabbu, da ku da abincin naku Allah shi ke gudanarwa. To Allah ya gaya musu sharaɗin dawwamar ni'ima, ya kamata mu rike me sharaɗin dawwamar ni'ima? Godiyar Allah da neman gafara. Ka gode ma Allah, ka nemi gafara, an san za ka yi zunubi, ba kama da dukiyar ka yi zunubi bare ka samu dukiya, zai wuya a ce mutum bai saba ma Allah ba, amma ka yadda akwai wanda ya baka dukiyar, don ka masa godiya, kuma ka yadda kana saba mishi, kai ta neman gafaransa, sannan kana kulla niyyar dainawa. Magana ta kare, Allah ba zai halaka ka ba. Allah da kansa ya gaya ma iyalan saba'i, sun dauki nasihar Allah.
فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين ذوات أكل خبز وأصل وشيء
فأعرضوا دعها كسم سيسك بجري مع الله كذا أمرنين الله يا لن سبعي الله يهدى قبيلو أولي قداء يهدى مكو أرزكي شكين سوكي سوكا أبندك أكي سوكي فأعرضوا سيسك بجري. Kaga wannan kalmar ta tabbatar da sun saba ma Allah, sun kafirce ma Allah. To amma a duk Al-Qur'ani, kuma haka nan ba a samu ta hadisin manzon Allah, bayani game da annabin da Allah ya tura musu ba, babu bayani. Illa dai Allah ya ce mana a'rabu, sun kauda kai. Kuma ka sani, babu shakka akwai wanda ya je musu, akwai wanda ya je gare su da saƙon Allah, amma Allah bai kira sunan shi ba. domin ba duka annabawa Allah ya kira sunansu ga annabi Muhammad ba. Ya faɗa mana a cikin Alƙur'ani, minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsusum alayka. Daga cikinsu akwai waɗanda mun gaya maka su, daga cikin akwai waɗanda ba mu gaya maka su ba. To Alƙur'ani yana ɗauke da labarai waɗanda ba a ma bayyana annabawan, sai dai a bayyana mutanen. Su annabawan ai sai daga sun isar da saƙon Allah, don haka ba matsala game da su. Amma matsalar tana ga mutanen, saboda ta yasa aka samu na labarinsu don su zama abin misali gare mu. Fa'aradu, sun juya baya. Amma idan ka dubi littafin tafsiri za ka ga ana cewa har ma annabawa 13 Allah yake aika musu, sun kai 13. Wannan duk labarai ne da babu wata hujja ingantacciya daga Alƙur'ani ko hadisin manzon Allah. Allah ya tabbatar mana abinda annabin ya gaya musu. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wanda shine sakon Allah. Fa'aradu, sun bijiri. An kira su zuwa ga Allah, an tunatar da su ni'imar Allah. Wa anzaruhum iqabahu, an yi musu gargadi, idan kun ki ji ba za ku ki gani ba. Dan duk wani annabi sai ya faɗa wa mutanensa, idan kun zama waɗanda za su toshe kunnuwanku, ba ku son ku ji maganar Allah, to ku sa ido, idanuwanku za su gani, za su nuna muku azabar Allah. Babu ko shakka. To kalu suka ce, ma na arifu lillahi azza wa jalla alaina ni'ima. Ta duk wata ni'imar da take garin nan wannan namu ne, ba wata ni'imar da Allah ya mana, mu muka yi. Eh, ka san idan mutum ilimi ya mar yawa sai ya lalace. Yana ganin basirarsa ce, iliminsa ne, ai abinda ƙaru ne ya faɗa kenan. Ya ce dukiyar nan da kake gani ilimi na ya bani, saboda injiniya ne, ƙaru na injiniya ne, masani ne na iyaka. Saboda haka yasa yana da basira na ilimin dukiyar da kake binne a ƙasa. Ya suka ce wannan ni'imar da ka ganta a garin nan ai yanayi ne dama kuma ya kawo, sannan kuma babu wani abin da ya nuna cewa Allah ne yake yi, ba Allah ba ne. Dama can akwai rafi, kuma rafi duk inda ya wuce ai za a samu fadama. Kaga shikenan, dama akwai rafi, idan rafi ya zo gari kaga mutanen da suke gewayen rafin ai za su amfana. To ina aikin Allah a gurin? Shikenan sai Allah ya ce to zai gwada musu. Shine Allah ya ce fa'arsalna alaihim saylal arimi, sai muka sake musu ambaliyar ruwa. Idan aka ce saila shine ruwa, al'arimi wanda yake ambaliya na dam, asali kalmar dam ita wannan kalmar ta al'arimi. In ka dubi littafin tafsiri za ka ga fassara daban-daban da malamai suke mata, fassara daban-daban. Amma dai akwai fassarar Abdullahi bin Abbas, tunda Abdullahi bin Abbas sahabi ne, to kaga ko da babu nafsi daga bakin manzon Allah, idan sahabi ya yi magana to magana sai ita ce gaba. To Abdullahi bin Abbas ya fassara, sannan akwai wasu matabi'ai da suka fassara. Abdullahi bin Abbas ya ce kana dalika saddu banatsu bil isu, asali abinda ake nufi da al'arim dem, madatsar ruwa. Wannan madatsar ruwan an ce ita sarauniyar Sabai, wanda malaman tafsiri da yawa suke kiranta Bilqis, ita ce ta yi shi. Sarauniyar ta amfani mutanen ƙasan Kwarai, ita ta tsara. Kaga kenan, ashe madatsar ruwa dem ya daɗe a duniya. Wannan ana maganar fa zamani ne da ya daɗe kafin ma zuwan manzon Allah. Amma tun a wancan lokaci suna da wannan tsari, sun san cewa za a daɗe ruwa ya riƙa taruwa, ana buɗe shi da kaɗan jama'a suna amfana da shi. Ba ma kamar zamanin yanzu ba, wanda madatsar ruwan baya ga cewar yana amfanar da yana kawo amfani ga manoma, sannan kuma ana samun wutar lantarki a dalilinsa. To kaga wannan abu ne wanda zamani ya zo da shi. Amma tun a zamanin da suna da ilimin datse ruwa ba shakka. Hatta mutanen Annabi Salih, samudawa in ka tafi gidajensu za ka gani a fili, har yanzu ma yana nan. har yanzu akwai alamar madatsar ruwan da yanda suka yi hanyar ruwa yana bin unguwa-unguwa. Wato suna da tsari, yanda ka gani tsari na birane na yanzu famfuna a rika jan famfuna gida-gida unguwa-unguwa. Tun a wancan zamani akwai wannan technology din, illa dai nasu daban ne. To shine Allah ya ce, tunda sun ce babu Allah, sai Allah ya fasa dam, dama akwai dam a samansu. Wannan dam din sai Allah ya fasa shi. To kaga kuwa idan dam ya fashe, dama abinda zai faru shine ruwan da zai taho da laka, lakar sai ta binne gonar kowa. To idan aka gama ambaliyar ruwa, idan ka taho kana cewa ina gonanka, wani zai ce wannan mahaukaci ne, saboda ba alamar an taba yin gona ma za ka gani, banda laka ba komi, wanda duk inda aka yi ambaliyar ruwa za ka gani. To abinda ya faru da su kenan. Abdullahi ibn Abbas ya ce, ita sarauniyar Saba ita gina musu wannan alama iwadihim, asali suna yawan fada da juna, gashi dai asalinsu guda ne, amma suna yawan fada da juna saboda haka sai ta yi wannan madatsar ruwan. Fa amarat biwadihim fasudda bil arab, ta sa aka toshe saman wannan kwari da suke ciki. Wa huwa musannatu bi lugati himyar, saboda haka idan aka ce al-arim ana nufin madatsa, amma ba da larabci bane, harshen himyar. Na'am, yaren himyar yaren larabawa ne, kamar yadda annabi ya faɗa da bakinsa, manzon Allah ya ce araban kulluhum, dukkansu larabawa ne, amma kowane yare za ka samu akwai harshensu daban, kuma haka za ka samu duka yaruka. Fasaddat bainal jabalai bis-sakhari, saboda haka ita wannan sarauniya ta sa aka yi madatsa, aka samo duwatsu aka gine tsakanin duwatsu guda biyu, manyan tsaunuka guda biyu aka gine tsakaninsu, wannan kwarin sai zamanto an samar da madatsar ruwa. To sai ta yi mar kofofi, waɗannan kofofi ana buɗe su, wannan kofar za a buɗe ta a farkon damuna. Ita kofar da za a buɗe a farkon damuna tana sama can, saboda da damuna madatsar ruwan ya cika, tunda ya cika ba za a buɗe na ƙasan ba sai na sama. To ana nan na sama, damuna na tafiya, rani na shigowa, ruwa na yin ƙasa, wannan kofar za ta zo ta zama ruwa bai fitowa daga cikinta, to sai a buɗe kofa ta biyu. To ana nan idan an kai tsakiyar rani, ruwa ya yi ƙasa da yawa, sai a buɗe ta ƙasa. To idan suna amfana da wannan ruwan, kafin ruwan ya ƙare damuna ta dawo, sai a kulle ƙofofin gaba ɗaya. Idan an kulle ƙofofin gaba ɗaya, sai ruwan ya riƙa taruwa, illa iyaka suna amfana da ruwan sama da yake saukowa. Kaga daga nan aka fara samun hikima na tsara dam, kamar yadda ya taho ta bayani. To ita wannan baiwar Allah da ta yi musu wannan, sai ya zamanto ni'ima ce Allah ya tabbatar musu. Kaga tsawon damuna manoma ba su da damuwa game da ƙarancin ruwa. To sai a buɗe wannan kofa, idza ihtaju ila alma wa idza istaghnaw sadduha, idan sun wadatu gaba ɗaya, ya zamanto damuna ruwa ya sauko, sai a toshe kofofin gaba ɗayan su. Fa idza jaa al-matru ijtama'a ilayhi ma'un awdiyatil yaman, saboda haka idan damuna ta zo, duk wani kwari na Yaman sai ya taho da ruwansa ya taru a wannan dam ɗin, a wannan madatsar ruwan. Don haka mutanen Yaman sai suka samu wata albarka mai yawan gaske ta dalilin wannan ruwa. Fahtabasa saylu min wara'i saddi fa amarat bil babi al'ala fa futiha fajara ma'uhu fil birka, kaga kenan ta yi, wato da aka yi madatsar ruwan sai ta yi kofofi guda uku, wannan a saman wannan, wannan a saman wannan, wanda tsawon damuna mutanen suna samun amfani daga wannan dam ɗin. Babu shakka wannan albarka ce mai yawa, duk mutanen da suke kewaye da dam su sun sani, ba shakka akwai albarka a tare da su. To babban abin da yake ake bukata shine a gode ma Allah, domin ni'imomin nan dan adam ba zai iya yin su ba. Kai ka sani babu mai yi sai Allah. To Ibn Hajar a littafin Fathul Bari yana mujallar 8 shafin 411 yace sailal arimi as-sudd. Asali me ake nufi da sailul arimi shine as-sudd, wannan as-sudd din shine al-arim. Yana cewa wannan ita ce fassarar mafi yawan malaman tafsiri. Me yasa aka kira shi al-arim? Yace bi lahni ahli al-yaman, harshen mutanen Yaman ne. Kamar yadda a wancan riwaya da muka karanta ake cewa harshen kabilar Himyar wanda tana cikin zuriyar Saba'u dinnan mazauna Yaman. To amma ba duka ne aka dauki wannan fassarar ba, an dai ce mafi yawan malaman tafsiri suna daukan wannan a matsayin hakan. Akwai malaman da suke cewa al-arimu dinnan, al-arimu wanda Allah ya faɗa, ismul jurzil ladhi kharaba sadda, wato a lokacin da Allah ya yi nufin zai tura musu azaba, Allah da ikonsa sai ya tura ɓera, Allah sai ya tura jaɓa irin ɓeran na masu ɓarna da ya tura musu. To wannan ɓeran shi ne wanda ya dinga cin ginin da aka yi aka tsare wannan ruwan. Ɓeran na ci har dai ya gama cinyewa sai ruwa ya fashe. Saboda haka shi Allah da sababi yake hallaka ka, kuma ƙanƙanin sababi wanda ka rena sai zama dalilin bala'i da zai samu ɗan adam daga shi har zuriyarsa. To wannan ɓerar da Allah ya tura musu ita ce ake kira al-arimu. Akwai malaman da suke da wannan fahimta. To sannan kuma akwai malaman da suke ganin sifatu as-saili ma'khudun min al-arama, abinda Allah yake nufi da sailal arimi, wato al-arimu din siffan as-sailu ne, wato yanda ambaliyan ruwan ya zo dan adam ba zai iya misali shi ba. Wato shine Allah ya kira sunan ambaliyan ne al-arimu, wato kamar a ce mummunan ambaliya wanda Allah ya tura musu mai ban tsoro wanda ba su taba ganin shi ba a tarihi. Saboda haka sunan ambaliyan shine al-arim. To kuma akwai malaman da suke ganin al-arim gaba ɗaya ruwa mai yawa kawai, tunda ana magana ne akan dam, kaga dam ko yana tattara ruwa mai yawa, ismul lil matari al-kaseer, idan ruwan sama ya taru a wuri mai yawa sai a kira shi al-arim. Wa qala al-farra'u al-arimu al-musannatu wa hiya musannatun kanat tahbitu al-ma'a ala thalathati abwabin minha. Kamar yadda muka bada labari, asali sun tsara dam, wannan dam aka yi masa kofofi, waɗannan kofofin ruwa suna fitowa da shi kaɗan kaɗan. To wa kanu an'ama qaumin, a duk duniya a wannan lokaci babu ɗan adam da ya fi zama cikin ni'ima kamar su a duk duniya, saboda duk abin da zai kawo wahalar rayuwa Allah ya ɗauke musu, Allah ya riga ya ɗauke musu. Shi yasa Allah ya kira wannan gari da suna baldatun tayyiba. Idan ka ji an ce gari mai daɗi, sai ka sani duk wata matsala babu ita a wannan gari, duk wata matsala babu ita a wannan gari. Falamma a'radu an tasdiqir rusul, amma da suka bijire, suka kauda kai, suka ki gaskanta manzannin Allah, wa kafaru, suka kafirce ma Allah tabaraka wa ta'ala, basaka Allahu alaihim tilka al-musannat, sai Allah ya fasa wannan madatsar ruwan. Fagharikat ardahum, wannan duk yana cikin bayanin Ibn Hajar a littafin Fathul Bari. Wannan ruwan da ya faso da ya fito sai ya mamaye gonakinsu, wa daqqatir ramlu buyutahum, yashi ya binne gidajensu, wa muzziqu kulla mumazzaqin, Allah madaukaki ya tarwata garin gaba dayansa, tarwata wanda yayi, sai da ta kai ga Larabawa na misali da su. Larabawa suna bada misali da su, idan mutane al'amarin su ya lalace a ce ai waɗannan sun watse kamar mutanen Saba'i, wato sun zama abin misali don ba a taba samun watsewar mutane irin yadda ya faru a wannan lokacin ba. Abu Ubaida shi ma ya gabatar da fassara mai kamar haka, yana cewa a lokacin da mutanen Saba'i suka kafurce iyalan Saba'i, a lokacin da suka kafurce ma Allah, da sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sako wannan tafkin ruwa gare su, wannan madatsar ruwan sai ya fashe. Da ya fashe sai ya zamanto dalilin halakar su. Shine Allah madaukake ya ce bayan ruwan ya kare, baddalnahum, sai muka canza musu a kiftawar ido, bi jannatayhim, waɗancan gonaki guda biyu dama da hagu masu daɗi, sai aka samu jannatayhim, wasu gonakin biyu ne daban. Waɗanne irin gonaki biyu? Zawatai ukulin khamtin, ba a cewa babu shuke-shuke, amma shuke-shuken masu ɗaci. Idan aka ce ukulin khamtin, abinci ne mai ɗaci, don haka ba wai sunan bishiya guda ba ne, ana nufin alhamuda aw ukulin marara, wato itatuwan da suka fito bayan ambaliyar ruwan, itatuwan da suka fito a gefe a wannan gonakin, sai zama itatuwa ne waɗanda suke akwai ɗaci sannan kuma akwai tsami, kaga kenan babu daɗi. Allah ya ce wa aslin, da goruba, wa shay'in min sidrin qalil, da kuma ɗan wani abu wanda ya shafi magarya. To magarya akan ɗan samu ‘ya’yanta ana ce aiko, amma ko su ‘ya’yan magarya ai ba za su rike mutane ba. To shi ɗin ma da yake mai kyau ne, sai Allah ya ce qalilun, shi magaryan ma ba a ba su shi da yawa ba. To idan aka ce maka wuri ya tara magarya ana samun ‘ya’yanta, ai dole a watse, don magarya ba abinci ba ne. To ko shi ɗin ma Allah ya ce kaɗan ne, abinda duk ka gani a ƙasar baya samar da fa’ida a jiki, daga mai ɗaci sai mai tsami sai mai hamami sai mai bauri, don haka kowa ya san cewa zama ya ƙare. Me Allah madaukake ya ce a gaba?
Zalika jazaa'uhum bima kafaru wa hal yujazaa'u illa al-kafur.
Zalika jazaa'uhum, Allah ya ce to wannan sakayya ce da muka musu. Wannan shine babban abin lura gare mu, muna baya Allah ya samu iya kiyayewa. Da wannan ayar ba a kansu ba ne, Allah da ya bayyana mana labarin ya hallaka su. To sai ya ce wannan sakayyar da muka musu, ai dalilinta bima kafaru, saboda kafircewa da suka yi ne. Kaga kenan butulci, saboda al-kufru yakan zo da ma'anan butulci, wato butulcinsu shine rashin godiya, ba su yi godiya ga Allah ba. To sai Allah madaukaki ya ce wa hal nujazi illa al-kafur, shin muna irin wannan sakayya face ga masu butulci? Ai kaga wannan magana ga masu hankali da su ake, kaga mu da muke ji. Shine Allah ya ce irin wannan sakayya ai ba a yanta sai ga mai butulci wanda bai sanya gode ma Allah ba. To Allah yana nufin kuma fa idan kuka yi irin abin da suka yi, to babu shakka Allah madaukaki zai muku abin da ya musu. Allah ka tsare mu. Me yace a gaba?
Wada'una bayna wa bayna al-qur'an barakta fiha qur'an
an gaya mana rabin ni'iman da Allah ya musu. To sai Allah ya dawo da bayani ɗaya rabin da ba a yi bayaninsa ba, ai ni'imar ba ɗaya ba ce. Waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha, a tsakanin mutanen Saba'i da kuma birane na yankin Al-Qudus, shi ne qura allati barakna fiha, zai inda ka ji an ce alƙaryar da Allah ya mata albarka, yana nufin yankin Qudus, Filistin. Saboda haka Allah ya tara annabawa masu yawa a wannan gurin saboda albarka, shi yasa Allah yake kiran gurin mai albarka. Me yasa ake kiran Qudus wuri mai albarka? Saboda yawan annabawa. yawan manzannin da Allah ya tayar a wannan gurin. To sai ya zama tsakanin Qudus da Yaman, muka sa ya zama ƙuran zahira, birane ne a bayyane. Me ake nufi mutawasila? Tazharu as-saniya min al-ula. Misali, yanzu kana nan Abuja, amma daga nan Abuja sai ka ringa hangen Zaria. Kasan wannan in ba ifan Allah ba zai yi ba. Allah ya matso da garuruwan kurkusa. Wannan ayar ita ke nuna maka cewar Allah yakan nade duniya kuma yakan bude ta. Don haka ba abin mamaki bane a ce maka wani mutumin Allah ya nade markasa a matsayin karama, ba abin mamaki bane. Don haka zai iya tafiya daga nan ya je Kano ya dawo da yamma kuma a ƙasa, ce kai anya ko ba ƙarya bane. Ba shakka Allah yana nade ƙasa ga wasu mutane, kuma Allah ya tabbatar mana a nan ya nade ƙasa ga mutanen Yaman. Saboda haka idan kana Yaman, duk wani birni da yake tsakanin Yaman da Qudus kana Allah ya marmatso da su. Don haka daga wannan birni kana hangen wancan birni, daga wancan birni kana hangen wancan birni. Allah ya ce wa qaddarna fi hasayf, mun sawwake tafiya a tsakanin su. Masiruhum fil gudur war rawahi ala qadri nisfi yawmi. Saboda haka in ka tashi daga nan Abuja a ƙasa kafin azhar kana Kaduna, wannan hikimar Allah ne. Kuma kafin ka isa Kaduna kana hangenta, kaga ina aka ce kana hangen gari ba za ka ji gajiya ba, kana ga da tun daga garin nan ba zan ma huta ba, barin karasa. Ba wahala, haka suke tafiyar su. Kuma har ma duk duniya kowa ya sani, su ma sun sani Allah ya musu taimako, ya nade kasar. Allah yake cewa siru fiha layaliya, ku yi tafiya a cikin waɗannan birane da daruruka, wa ayyaman da yinnai, kuna iya tafiya cikin dare, kuna iya tafiya da yini. Allah ya ce aminina, kuna cikin amana, babu yan fashi, babu yan fashi, ba barayi, babu kidnappers. Haka Allah madaukaki ya sa hanya ta zama lafiya lau. To dama ɗan kasuwa abin da yake so kenan. La takhafuna aduwan wala ju'an wala afasha, ba ku jin tsoron yunwa, ba ku jin tsoron kishi, ba ku jin tsoron makiya, su ne kaman barayi. Mutma'innina fi sayr fi tilka layali wal ayyam ghayr khaifin, ba sa tsoro dare da rana tafiya ake. Wa hadha min tamam ni'mati llahi alayhi, wannan shi yake gwada maka waɗannan sun samu ni'imar da ko ina babu inda aka ba su irin su. Kai ma ba za ka taɓa samun inda aka ba su ni'ima irin wannan ba. Babu waɗanda aka taɓa yi musu ni'ima irin waɗannan mutane. Domin idan aka ce kuna da ƙasar gona, ƙasar noma, saboda haka za ku riƙa kuna samun noman rani, noman damina. To babban abin da kuke tsoro shi ne idan an noma za a iya fitarwa a kai ƙasashe a sayar. Idan ba a fitar ba, noman ba ta zama ni'ima ba. To sai zama duka Allah ya musu sauƙin shi. Kaga gonakin nasu Allah ya ba su cikin sauƙi, suna samun ni'ima, suna samun albarka ta damuna da rani. To yanda za a ɗauki kayan amfanin gonan a rarraba ma duniya, nan ma sai Allah ya sauƙi shi, kuma Allah ya ba su zaman lafiya. Saboda haka sai Yaman ta zama abin misali a duk duniya. Amma bari ka ji, in ni'ima ta yi yawa, mutum kwandarewa yake. Me suka ce a gaba? Da ni'ima ka kai ni'ima, wa ƙalu sai suka koma muguwar addu'a. Rabbana ya Allah, muna roƙonka, ba'id baina asfarina, ka sa tafiyar mutane nisa. Ka ji addu'an da suke yi, wanda shi yake gwada maka ba mai maganin ɗan adam sai Allah. Kar ka ɗauka wai daɗi yakan sa mutum ya shiryu, wallahi daɗi yakan sa mutum ya lalace. sai wanda Allah ya shirye shi. Wai da suka samu ni'ima ta kai ni'ima, addu'ar ma da suke, kaga sun yadda akwai Allah, sun yadda shi yake musu. To abinda muke so, wannan saukin da ka mana na tafiya Allah ka cire. Ya kamata mu samu doguwar tafiya don talaka ya gane kuransa. Kaji mugunta ko? Kaga idan tafiya ta yi tsawo, kaga mai kuɗi sai haura kuɗi. Kuma wannan tafiyar kowa ma yana yin ta, a bai yi ba. Shi ne Allah ya ce wa zalamu anfusahum, sun cuci kawunansu. Saboda duk mutumin ya yi kansa mummunan addu'a ya cuci kansa. Kuma wannan yake nuna mata akwai mutanen da suke mummunan addu'a a rayuwarsu. Kuma haka ne har yanzu akwai. Akwai mutanen da suke makawunansu mummunan addu'a. Allah ka tsare mu. Don haka malamai suke ba da misali na farko. Misalin mutanen Saba'i, in ana neman mutanen da suka yi wauta a dai labarin Alƙur'ani babu irin mutanen Saba'i. Don haka yasa idan ana misalin wauta, to sai a kawo mutanen Saba'i, sun fi kowa wato wauta. Irin ni'imar da Allah ya musu, sai aka wayi gari suna cewa Allah ka sa mu shiga wahala. Wai wahala suke nema saboda daɗin yayi yawa. Wanda al-imamu al-tabari mai tafsiri a tafsirinsa ya ce wa hadha min ad-dalalati ala batr al-qawm bi ni'matillah. Wannan shi ya nuna maka mutanen Yaman sun kai makura ta wajen butulci, makura ta kai ƙarshe. Ai Allah ya bayyana ni'imar da ya musu duk wannan da sauki. Idan aka ce mutane suna addu'ar wahala ta zo, to kaga wannan mutuncin ya kai iyaka. Maimakon a ce Allah mun gode da ka sauke mana muka samu daɗin rayuwa, a'a Allah muna roƙonka ka canza sauƙin nan ka kawo wahala. Wai an taɓa samun mutane da suka yi wannan? To wannan sai zama abin misali ga duniya, abin misali musamman a ƙasar Larabawa. Idan mutum ya yi wauta ya ce kai wautan wani kamar ta mutanen Saba'i. To ba su kaɗai ba ne, akwai misali na biyu. Shi ne misalin Abu Jahal, wanda shi ne misali na biyu na mummunan addu'a da aka yi, wanda Allah ya ba da labarinsa a cikin Alƙur'ani. Ai kaga wannan ya fito da Abu Afili. Allah ya ce faƙalu rabbana ba'id baina asfarina. Kaga wannan misali na Afili da ya nuna maka mutanen nan sun yi mummunan addu'a makawunansu. Allah ya ba da labari. Mutum na biyu shi ne Abu Jahal. Abu Jahal shi ma ya yi makansa mummunan addu'a. Wannan ya taho a littafan tarihi babu shakka. Hadisin Abdullah bin Sa'alaba bin Su'ayrin ya ce inna ba Aba Jahalin hina taqalqawm, a lokacin da aka taho za a gwabza yakin Badar, a lokacin da za a yi yakin Badar, sai Abu Jahal ya yi addu'a. To yanzu kai da ka san baka da gaskiya, wace addu'a za ka yi banda Allah ya sauke maka yanda za ka gudu? A'a, ya riga ya san ba shi da gaskiya, amma duk da haka sai ya yi addu'a. Allahumma aqta'na lirrahimi, ya Allah kai ka fi sani tsakaninmu da Muhammadu wanda ya fi yanke zumunci, ka fi sani. Wa atana bima la na'rifuhu, ka san wanda ya zo da sabon abu. Ka san musulunci duk sa'ilin da ya bane a ce ai wannan sabon addini. Ka san wanda ya zo mana da sabon addini. Fa ahnihil gadata, Allahumma ayyuna kana ahabba ilaika. To mun dade muna gwagwar maya tsakaninmu da Muhammadu. To Allah dai ka san wanda ka fito. Ka ji Abu Jahal da wauta. Allah ka san wanda ka fito. Ko dai mu ko Muhammadu. Ayyuna kana ahabba ilaika wa arba indaka. To roƙona da kai, duk wanda ka fito din nan ka bashi nasara a yakin da zamu gwabza a gobe. Na Allah ka ji wauta ta Abu Jahal. Ai idan ka riga ka san ba ka san gaskiya, kar ma ka yi addu'a. In ma za ka yi addu'a, to ta tsira ne. Ba a wasa da al'amarin Allah. wannan hadisin yana sunan Nasa'i a sunan Kubra kuma yana al-Musnad hadisin isnadin sa yana da kyau zaka gani a littafin Zadul Ma'ad na Ibn Qayyim Jauziyya Ibn Qayyim ya kawo labarin inda ake magana game da yakin Uhud yana juz'i na uku shafin 161 shine sai Allah ya saukar da aya shi ma a dalilin sa yana suratul anfal aya ta 19 in tastaftihu in kun nemi nasara a daren jiya kuna addu'a faqad ja'akum al-fatu to ai nasara ta zo wa in tantahu in ko da wannan zai zama ishara gare ku ku bari ku daina kafirce fa huwa khairul lakum to da ya zama to shine mafi alkhairi gare ku kaga ya nuna cewar alqur'ani ya tabbatar mana akwai wadanda sun makawunan su munanan addu'a kuma duk waɗannan da suka yi makawunan su munanan addu'a Allah madaukaki ya karba Allah ya karba saboda haka yasa in ka dubi tafsirin al-Imam Sa'di tafsir al-Karim ar-Rahman Allah ya masa rahama yana cewa laysa li ijabati llahi li du'aihi karamatan fi haqqihi saboda kai addu'a Allah ya karba wannan baya nuna kana da wata daraja wajen Allah don haka yasa karka dauka wai dan an cewa da bakin sa kamar wuka da yayi addu'a Allah ya karba a karka dauka wai yana da daraja wajen Allah shi Allah kamar da ya faɗa mana ne kullun yumiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika ma'dura kyautar Allah bai barta a tsakanin musulmi kadai ba Allah yana ba musulmi Allah ya ba kafiri shine abin mamaki da zaka gani wani yana cewa a'a wani mara lafiya fa ya tafi fasto ya mar addu'a ya warke wannan ba abin mamaki bane boka ma sai ya maka sai kuma ya tabbata kana tsammani tabbatar abin aikin bokan ne Allah shi ke yi duk wanda yayi wata addu'a kaga an samu biyan bukata babu wanda ya biya bukata sai Allah to amma Allah yana biyan bukatar masoyinsa kuma Allah yana biyan bukatar makiyinsa saboda dukkan su bukatu ne na duniya a lahira Allah bai karban addu'a sai ta masoyinsa amma a nan duniya duk wanda ya roka Allah zai baki saboda haka yasa zaka ga wasu sun fi ma gwamnatin su ta yi wajen boka yi a je wajen boka yayi kaza saboda ai na boka ya fi sauri eh saboda ka fi saurin zama kafiri nan da nan mutum ya bar musulunci shi yasa zaka ga ijabar tana kama hankali kuma shaidan yana rudan mutane da wannan ana ta asaran addini Allah ka tsare mu wato idan Allah ya karbi addu'an mutum baya nuna Allah yana son shi Allah yana iya karban addu'anka kuma wannan addu'a ta zama dalilin ajalinka ba kama sani ba ai abin da ya faru kenan suka ce ya Allah ka nisantar da tsakanin tafiyar mu sai Allah ya ce wa zalamu anfusahum sun cuci kawunansu me ya faru ai Allah ya amsa da ya amsa fa ya ce faja'alnahum ahadisa sai muka sa suka zama tatsuniyar mutanen da Allah ya maida su kamar da larabci ne ka ce wane ya shiga kabaru kana duk inda za a yi misali da shi za a yi saboda haka Allah ya sa suka zama tatsuniyar larabawa shine ja'alnahum ahadisa duk inda ake zance ake hira to da wuya a gama hiran ba a kawo labarin mutanen saba'i ba saboda ni'imar da suka samu da yanda karshen su bai zo da kyau ba kuma Allah ya ce wa mazzaqnahum kullam mazzaqin Allah madaukake ce muka wargaza su iyakan wargazawa inji Allah mun wargaza su iyakan wargazawa idan aka ce babu kasan noma sai ai dole a bar gari saboda idan ba abinci zaman gurin ba zai dadi ba to daga nan fa suka tatarwa tsayawa shine abinda manzon Allah yake cewa aka samu wasu sun yi arewa amma mafi yawansu suna nan a ƙasar Yemen har yanzu to waɗanda suka yi wo arewa din nan biyu daga cikin su sune suke garin Madina waɗanda manzon Allah ya tarar da su banu al-Aws da al-Khazraj al-Aws da al-Khazraj su ma suna cikin mutanen Yemen waɗanda Allah ya tarwatsa sun da yayin shine suka taho garin Madina suka zauna kafin Yahudawa su ma su zauna. Sannan daga baya Allah ya kawo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hijira. Allah madaukaki yace mumazzaknahum kullu mumazzakin inna fi dhalika lallai labarin iyalan saba'i a cikin labarin la'ayatin akwai ababen lura li kulli sabarin ga duk mai yawan hakuri shakurin ne yawan godiya ga ni'imar Allah. Allah ka samu na ciki. Idan kana da hakuri to labarin ya isa abin misali gare ka. Idan kana so ka san darasi na godiya to ka ɗauko labarin saba'u shine abin da Allah ya faɗa. In dai ana son a ga misalin butulci yanda Allah yake kwace ni'ima daga wanda baya gode masa, ashe godiyar Allah dole ne ka gode ma Allah akan ni'ima dole ne. In baka gode mar ba, baya da cewar akwai azaba kuma ni'imar ma zai kwace ta. To abin da ya faru kenan, sai Allah ya karba wannan ni'ima, aka wayi gari, mutanen saba'i sun zama tarihi. Me Allah ya ce a gaba?
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين.
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه حقيقة إبليس يا تبتر دزتون ديي ودن أدم كمثال أبن دي فاروق إيالا سبعي فتبعوه دنك وسن بيشي illa fariqan min al-mu'minina sai dai dan wani yanki na mu'minai. Wa ma kana lahu alaihim min sultan,
wa ma kana lahu alaihim min sultan illa lina'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz.
Wa ma kana lahu alaihim min sultan, shi Iblis ba shi da wani iko a kansu. Iblis ba shi da wani iko a kansu. Abin wato Iblis da kaga yana batar da mutane ba wai ya gagari Allah bane, a'a, illa lina'lama man yu'minu bil akhira mimman huwa fi minha fi shakkin. Abin da yasa Allah ya ba ma Iblis iko, ya ba shi iko har yake iya batar da dan adam, shine saboda Allah ya sa Iblis ya zama jarabawa ga dan adam. Kaga kenan Allah ya ba ma Iblis dama, dan Iblis ba shi da iko ya batar da kowa in babu ikon Allah. To Allah ya ba shi iko ne saboda me? Saboda a jaraba dan adam a ga godiyarsa. To ta dalilin Iblis ake iya gane wanda ya yarda akwai Allah, wanda ya yarda akwai lahira, da kuma wanda yake shakkanta. Ta dalilin Iblis ake ganewa, saboda Iblis shi yake rudan wasu mutane, ya ce ma kai da Allah buge wani ka samu kuɗi, ba wani lahira, ka buge shi kawai. To kaga wannan yana shakkar lahira ko? Saboda ka ya bi Iblis. Wani kuma zai ce a'a, kar ka taɓa shi, babu shakka duniyar nan akwai mahaliccinta, mu ma shi ya yi mu, kuma jarabawa ce akwai ranar hisabi. To wanda yake ya yarda akwai lahira ba zai saba ma Allah ba. Wanda yake shakkar lahira to za ka ga baya ganin girman zunubi. Don haka yanzu kar ka yi mamaki a inda ake karatun nan akwai barawo. Shi yanzu aljihunka yake nema, in ya ga ka ɗan yi gyangyaɗi sai ya sa hannu ya zara kuɗin. Kaga kai kana jin wa'azi, shi kuma yana sace kuɗinka. To kuma har Makka in ka tafi haka ne, za ka biya kuɗi, ka ga daga nan mutum ya kashe miliyoyi ya tafi Makka don ya bauta ma Allah. Shi kuma ɓarawo ya kashe miliyoyi don ya je ya sace ma wannan bawan Allah kuɗinsa. To haka ɗan adam yake, mutane biyu ne, wasu ba su da rabo a lahira. Allah ka tsare mu. Idan zuciya ta bushe ba abin da mutum zai yi ba. Saboda haka kai kana ganin kana son addini, kar ka ɗauka zuciyar kowa haka take, ba haka ba ne. Wani maƙiyin Allah ne, saboda haka kar ka saki jiki da mutane, kai dai ka yarda da Allah da abin da Allah ya hukunta. Amma maganar ɗan adam ba mai maganinsa sai Allah. Allah ka yi mana garkuwa. to abin da yasa Allah ya ba mu Iblis iko saboda jarabawa ga dan Adam a gane wanda ya yadda akwai lahira da wanda yake shakkan lahira sai Allah ya ce wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz mahalicinka ya kai Muhammad bai tsaro ne game da dukkan komai saboda haka duk abin da yake faruwa Allah yana karewa Allah ya sani babu kankanin abin da ke duniya wanda Allah bai san shi ba ai mun karanta a wannan sura saboda haka duk abin da kaga yana aukuwa da sanin Allah kuma Allah yana tsoron sa to wannan hakika zaka ganshi wato bayani ne mai dan tsawo amma malamai sun yi kokarin tabbatar da shi dan waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta suna dauke da wani ilimi na musamman wanda yake tabbatar maka damar da Iblis ya samu damar da Iblis ya samu ta ina aka samu wannan yana suratul a'raf a gudare da yawa cikin alqur'ani suratul a'raf aya ta 16 zuwa 17 Allah ya bamu labarin Iblis la'anahullah a lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya la'ance shi قال سيئتي فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم إبليس يقول ولا تجد أكثرهم شاكرين وأن ينقيا مع الله كيف إبليس يقول نايرن سوا دا ikonka wanda a dalilinsa na samu halaka shi sai yake cewa fa bima agwaitani wannan tawassuli ne da ikon Allah wanda Allah ke da damar ya tabbatar da bata akan halitta kuma ya tabbatar da shari'a akan halitta na rantsi da wannan da zatinka la aqudanna lahu siratak almustaqim duk inda aka ce akwai hanyar Allah Iblis ya ce ni ko sai na je na tsuguna inda dan adam zai bi sai na batar da shi summa la'atiyannahum min bayni adihim kaga bayan ya tsaya akan hanyoyin mu bai ishe shi ba zai zo ta gaban mu wa min khalfihim yazo ta bayan mu wa an aymanihim yazo ta daman mu wa an shama'ilhim yazo ta hagun mu kaga kenan ta duk inda kake tsammani zaka tsira akwai shedan a wannan gurin sai Allah ya ce wala tajidu aktsarahum shakirin ba zaka samu mafi yawa masu godiya ba ashe kaga alƙawarin farko me Iblis ya ce ma Allah ba zaka samu mafi yawan ƴan adam suna maka godiya ba wannan shine abinda Iblis ya faɗa ma Allah tabaraka wa ta'ala me ya faru da mutanen saba'i me ya faru da su kaga abin da ya faru kenan ba su yi godiya ga Allah ba shine sai Allah ya ce sun tabbatar ma Iblis zaton da ya yi sun tabbatar saboda ai a lokacin da Iblis ya faɗi wannan maganar zato yake saboda ba shi da yaƙini ya yi alƙawari zai yi iya ƙoƙari ya ga ya ɓatar da ɗan adam yake gaya ma Allah in ka dubi tafsirin Ibn Kathir ya ce inna hazal qawlu min Iblis kana ala wajhi dhanni ai da Iblis yake ce ma Allah zan tsuguna ma ɗan adam ta hanyarsa zan zo ta gaban ɗan adam da bayansa da damansa da hagunsa ba za ka samu ɗan adam mai godiya ba ya aka yi Iblis ya sani ya aka yi Iblis ya san ɗan adam ba zai zama mai godiya ba zato ya yi Iblis sai ya yi zato idan na samu wannan ikon ɓatar da mutum to zan yi iya ƙoƙarina in ga na raba ɗan adam da godiya saboda haka ƙoƙarin nan in dai na samu wannan ijaba to ina zaton dan adam ba zai iya gode ma Allah ba kaga zato yayi saboda haka wannan zaton shine Allah yake gaya mana a wannan aya ta 20 ta suratul saba'i wa laqad saddaqa alaihim iblis dhannahu kaga sun tabbatar ma Iblis zaton da yayi musu fattaba'u saboda haka sun bi shi basu yi godiyan ga Allah ba illa fariqan minal mu'minin sai wani sashin mu'minai don abinda ya faɗa kenan ya ce wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu mafi yawan mutane masu godiya ga ni'imarka ba wannan ya zo a littafin Ibn al-Qayyim Jawziya Idafatul Lahfan yana mujallal na farko shafin 101 Ibn al-Qayyim Jawziya yace as-sawabu an yuqal laysa lahu tariqun yatasallatu bihi alayh la min jihati al-hujjati wala min jihati al-qudra. Asali iblis ba shi da yadda zai yi batar da dan adam. Me yasa? Saboda hujja ita ke sa a batar da mutum, to sai zama iblis ba shi da hujja. Iblis ba shi da hujja, sannan kudura fa ba shi da iko ya batar da mutane, ba shi da hujja, ba shi da iko. Yace to abu biyun nan al-qudra dakhila fi musamma sultan. Idan aka ce ba ka da ƙarfi, wanda ba shi da ƙarfi ba shi da iko. Saboda dalilin ƙarfi ake cewa wane mai iko ne. Idan babu wannan ƙarfin, ko sarki ne, ba za a ce ai wannan mai iko bane, saboda ba shi da wannan ƙarfin da zai tabbatar da ikonsa. To Allah tabaraka wa ta'ala bai ba ma shaitan ba. Inna ma summiyatul hujja sultanan, abinda yasa ka ji ana kiran hujja da kalmar as-sultan. Ana kiran hujja da sunan as-sultan, wato hujja iko ne, saboda duk mutumin da yake da hujja yana samun iko akan mutane. Idan kana da hujja, to sai ka kure kowa. Ashe kaga hujja shine iko, to iblis ba shi da iko, saboda ba shi da hujja. Li'anna sahibaha yatasallatu biha tasallutu sahibil qudrati biyadihi. Wato Ibn al-Qayyim Jawziya yace idan kana da iko, idan kana da hujja, to kamar kana da iko ne. Idan kana da hujja, kamar kana da iko ne, saboda haka zaka ga ka samu iko akan mutane. Idan mutum ba shi da hujja, to ba shi da iko. Kuma zaka fahimta duk sa'ilin da kake karatu kana ba da hujja, to jama'a za su saurara, saboda wannan sauraron shine ake fi da as-sultan. Amma idan ba ka da hujja, to jama'a ba za su saurare ka ba. Abin da ya faru da iblis kenan shine Ibn al-Qayyim Jawziya yace wa qad akhbara subhanahu annahu la sultana li awduhi ala ibadihi al-mukhlasin. Allah ya faɗa mana iblis ba zai samu iko akan bayin Allah masu tsarkake ibadarsu ba. Wannan ya zo a suratul hijri aya ta 39 zuwa 42. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Sai ya ce illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala sai Allah ya ce hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Bayina na kwarai ba ka da iko a kansu, saboda ka shedan ba shi da iko a kan bayin Allah na kwarai. Allah ka samu na ciki. Sai ya ce illa manittaba'aka min al-gawin. Sai fa wanda ya bi ka daga cikin rudaddu halakaku, to wannan kana samun iko a kan shi. A suratul nahli aya ta 99 zuwa aya ta 101. Allah ya ce innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Allah ya tabbatar mana laysa lahu sultanun, iblis ba shi da wani iko akan waɗanda suka yi imani, waɗanda suke dogara ga Allah. Allah ya tabbatar da wannan, iblis ba shi da iko. Saboda haka misali zaka ga iblis ya rudi mutum, yana ganin ba za a zauna duniya ba sai da sihiri. Ai in ba ka yi sihiri ba, ba ka zauna a lafiya. Dole ne ka yi sihiri. To idan kai mumini ne, ka ce ba za ka yi sihiri ba, Allah ya isar maka. Sai Allah ya ce to shedan ba shi da iko a kanka, saboda ka dogara da shi. Babu ruwanka da rataye wani abin rataya, ba ka binne wani abin binnewa, ba ka haɗiye wata laya, ba abin da ya dame ka, Allah ɗai ka bar ma. To wallahi sai a samu masihirta su yi ta ƙulla sihiri. Sai sun gama da safe, sai a tura yaro unguwa ce ai mun ga ya fito ya tafi kasuwa. Abin da Allah ya faɗa kenan. Innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Wallahi ka watsar da kulle-kulle, ka yarda babu kaman Allah. An gama. Daga banka da bayanka babu mai tsaronsa sai Allah. Shi ko Allah ya san makiyinka, shi ya yi su ma. Don haka babu mai ba su ikon su cutar da wani, shedan ba zai iya ba. Mai ba da wannan iko shi ne Allah. kuma Allah ba zai ba su ikon ba. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu. Amma idan kana so kaga wanda sihiri yake kama shi, to nemi mai yarda da sihiri. Kai kai naka sihiri, wannan yayi naka sihiri, saboda ka sai a nemi wanda yafi wani. Kullum fada, saboda ka yau sihirinsa ya fi naka, gobe sai ka koma neman malamai da za su baka sihiri mai ƙarfi. To abin da yake faruwa kenan, shaitan ba shi da iko sai ga waɗanda suka bince shi, wallazina hum bihi mushrikun, waɗanda suke shirka tare da shi. Allah ya kare mu. Abubuwa guda biyu, na ɗaya نفى سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. ابن القيم الجوزي يقول نتا آيين القرآن سن تبتر إيقوان شيطان بايا سامو وطن دا سكا يدى الله دين وطن دا سكا دوغرق الله وطن دا سكا وانكي سكا تنسو والله شيطان بايا دا إيقوان تنسو بذا كما يوابا. نبيو إثبات سلطانه على أهل الشرك. الله يا تبت من أشياء القرآن إن كيدد شيطان تو شيطان زي سامي يفو أكانك أشيك هذا شرط إن كيرد كيدد شيء وسهري زي سامي إن كيدد تو شيء جنا كاشي داوكو سهري سي تتامة وعلى من تولاه دامك دوان دي جبن چيت آتي دا سورانسو تو شيطان يا سامي يفو أكانك. ولما علم عدو الله ان الله تعالى لا يسلط على اهل التوحيد والاخلاص يا رجا يا سن تون اكرم فرقو شي ابليس الله بي باشي ايكو اكن ماسو توحيدي با سبو داك شي دا كانسا يكي غيا ما الله فبعزتك وانا يضع سورة صاد نارن تي دبواير كيا الله لأغوينهم اجمعين زمرو دي ان ادم باكي تايا amma sai yace illa ibadaka minhumul mukhlasin, amma banda bayinka waɗanda ka tsarkake su. Ashe duk mutumin da ya zamanto mai ikhlasi ne, Allah ya riga ya bashi kariya, shedan bashi da iko a kansa. Allah ka ba mu wannan kariya. Fa alima aduwwullah anna man ittasama billah, daga wannan ranan shi kansa shedan ya san duk wanda ya rike Allah azza wa jalla wa akhlasa lahu, duk wanda yayi ikhlasi ma Allah, wa tawakkala alai, duk wanda ya dogara da Allah, la yaqdiru ala igwa'ihi wa izlalihi, wallahi tun daga ranan shedan ya saji ba zai iya fatar da mutumin da ya dogara ga Allah ba. Wallahi babu magani irin tawakkali ga Allah. Allah ka samu iya yarda da shi. To don haka anan kaga anan an tabbatar mana shedan yana da iko. Domin in ka dubi ayar da muka karanta, walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin wama kana lahu alaihim min sultanin, shaytan bai samu iko akan mutanen sa ba illa lina'lama, dan jarabawa ce gare su. Man yu'minu bil akhirati, waye wanda ya yarda akwai lahira, mimman huwa minha fi shakkin, waye yake kokonta akwai lafira. To ashe kenan shedan yana samu iko akan waɗanda ba su yarda da Allah tabaraka wa ta'ala ba. Wato Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yayi magana game da abubuwa guda uku, waɗannan abubuwa guda uku muhimmai ne, kuma kana samun su a ƙarƙashin labarin mutanen saba'i: tauhidi, tawakkali, ikhlasi. Waɗannan abubuwa guda uku yake yamna'u sulfanahu. Za ka ga wannan magana ta Ibn al-Qayyim al-Jawziyya a littafin Idafatul Lahfan, yana mujallar na farko shafin 101, yana kitabu tafsir, akwai littafin tafsirin Ibn al-Qayyim, Allah ya masa rahma. Yace abubuwa guda uku, yace wa ala haza fa yakunu sulfanu hahuna ala man lam yu'minu bil akhirah wa shakka fiha وهم الذين تولوه واشركوا به فيكون السلطان ثابتا لا منفيا. كينان idan mutun yana so ya tsira daga iko na shedan a kansa, to ka tabbata ka yarda da Allah, ka samu cikakken imani, shine ake nufi da at-tauhid. Ka tabbata ka yarda da Allah tabaraka wa ta'ala, an samu arkanul iman a tare da kai. Na biyu التوكل، كدوغر دا الله شي كدي. نأكو الإخلاص duk abin da za ka yi ka rika yin sa domin Allah ba domin ayabe ka ba ba domin duniya ba yace idan kai haka to za ka samu tsira kuma wannan magana ce ta malaman farko kamar misali Ibn Qutayba shi ya fara gabatar da bayani game da wannan iko na shedan domin a wannan ayar Allah yana tabbatar da shedan ya samu iko a kansu an a wata ayar kuma fa zaka ga Allah madaukaki yace ya hana shi iko wannan shi ya nuna cewa waɗanda shedan ba shi da iko a kansu sune mu'minai masu tawakkali ga Allah ko masu ikhlasi waɗanda suka rasa waɗannan to sune shedan yake samun iko a kawunansu Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mu اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك